This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na daren yau, Asabar 4 ga watan Janairun shekarar 2025. A cikin shirin namu na wannan lokacin, za ku ji mu dauke da shirin amsoshin tambayoyinku, inda a yau shirin zai amsa kashi na ƙarshe a tambayoyin da ya fara ansawa a shirin da ya gabata.
Tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban kungiyar Hezbollah, marigayi Hassan Nasrallah, wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla.
Muna kuma tafe da shirin zauren VOA, inda shi ma a yau zai dora ne akan tattaunawa kan batun kasafin kuɗi da yawan cin bashi mara alƙibla da gwamnatocin wasu ƙasashe ke yi.
A da shiga sabon shekara aka fara wahalar man da ba a taba yi ba, sai shugaba Tinubu ya zo ya yi sake yin kwarya-kwarya aka ciwo bashi.
Sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ma'aikatan asibiti a kudancin Gaza sun ce hararen sama na baya-bayan nan da Isra'ila ta kai sun kashe akalla mutum 15 ciki har da yaro karami. Hararen uku sun tarwatsa mota da wani gida da kuma mutane akan titi a birnin Khan Yunis a safiyar Asabar. Ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce akalla mutum 59 aka kashe sakamakon harare a cikin awanni 24 da suka gabata. A halin da ake ciki, ana can wani sabon yunkuri na tattaunawar tsagaita wuta yana gudana a Qatar bayan kusan watanni 15 na yakin Isra'ila da Hamas. Tattaunawar wacce Amurka, Qatar da Masar ke shiga tsakani ta fuskanci cikas a lokuta da dama. Babu dai wani jawabi na gaggawa daga sojojin Isra'ila kan har-haren. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a ranar Asabar dakaranta sun karbe ikon ƙauyen Nadiya da ke yankin Luhansk a gabashin Ukraine, kuma sun harbo makamai masu linzami guda 8 kirar ATACMS da ake kerawa a Amurka. Ma'aikatar ta ce matakan kare sararin samaniyar Rasha sun harbo jiragen yaƙi mara matuƙa na Ukraine guda 10 a sararin samaniyarta a safiyar Asabar, ciki hadda guda 3 a yankin Leningrad da ke arewacin ƙasar. Filin jirgin saman Volkovo da ke birnin St. Petersburg ya dakatar da isowar jirage da tashinsu na ɗan wani lokaci a safiyar Asabar ɗin. A halin da ake ciki kuma, dakarun Rasha na ci gaba da kai harare a kusa da birnin Pokrovsk na Ukraine a ƙoƙarin kutsa kai ta kudanci da kuma yanke hanyoyin samar da kayayyaki ga dakarun Ukraine, a cewar sojojin ƙasar. Karɓe cibiyoyin hanyoyi da titina da layin dogo a yankin Donetsk na iya haifar da matsaloli masu tsanani ga dakarun Ukraine a gabashin yankin. A yau Asabar, masu bincike a Koriya ta Kudu sun ce suna gab da kammala haɗa bayanan da ke cikin na'urar da ke naɗar sautin murya a cikin jirgin da ya hatsari, wanda kuma ya yi sanadin mutuwar mutum 179 a makon da ya gabata. Sautin na iya bayar da bayanai game da mintuna na ƙarshe na jirgin JGA mai lamba 2216, wanda ke ɗauke da fasinjoji 181 da ma'aikata daga Thailand zuwa Koriya ta Kudu a ranar Lahadi, a lokacin da ya yi saukar gaggawa kafin ya bugi wata katangar siminti a ƙarshen filin tashin jirgin saman. Masu bincike daga Koriya ta Kudu da Amurka, ciki har da tawagar kamfanin ƙera jirage ta Boeing, suna bincike kan inda haɗarin ya auku a kudu maso yammacin Muan, tun bayan wannan mummunan al'amari don gano musabbabin haɗarin. Masu binciken har ila yau sun kuma gano injin ɗin jirgin a wannan makon, kamar yadda ma'aikatar ta ƙara da cewa. Har yanzu dai ba a gano ainihin dalilin faɗuwar jirgin Boeing 737-800 ba, amma masu binciken sun yi nuni da yiwuwar cewa tsuntsaye ko rashin kyawun yanayi sun taka rawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a gefe guda kuma, masu bincike a Koriya ta Kudu sun sake neman izinin shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya a ranar Asabar da ya umarci rundunar tsaron fada shugaban ƙasa da sabbin umarnin kama Yoon Suk-yeol da aka tsige. A ranar Juma'a, rundunar tsaron tare da sojoji sun hana masu gabatar da ƙara kama Yoon a wani gumurzu da aka kwashe tsawon awanni 6 ana yi. Masu binciken sun samu umarnin kama Yoon bisa wata sanarwar dokar soja da ya bayar a watan da ya gabata. Hukumar da ke bincike kan cin hanci da rashawa ta ce a ranar Asabar ta sake neman shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya Choi Sang-mok, wanda shine ministan kudi na kasar da ya umarci rundunar tsaron fadar shugaban kasa su hada kai don aiwatar da umarnin kama Yun. Mai magana da yawun ma'aikatar kudin bece Open ba da aka nemi jin ta bakin sa. Gwamnatin sojin Myanmar ta saki fiye da fursunoni 6,000 kuma ta rage hukuncin wasu daga cikin su. A wani shirin afuwa na musamman domin tunawa da cika shekaru 77 da samun yancin kai daga Burtaniya a ranar Asabar. Waɗanda aka saka kaso ne kalilan daga cikin ɗaruruwan 'yan adawa da aka tsare sakamakon ƙin jinin mulkin soji. Tun bayan da dakarun suka karɓe mulki daga gwamnatin da aka zaɓa ta Aung San Suu Kyi a watan Fabrairun shekarar 2021. Wannan karɓar mulki ya gamu da bore na lumana wanda daga baya ya rikide zuwa mummunan yaƙi da makamai. Gidan talabijin na gwamnatin MRTV ya bayar da rahoton cewa General Min Aung Hlaing ya yi afuwa ga fursunoni 5,864 daga Myanmar da kuma baki 180 da za a mai da su ƙasashensu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban kungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasrallah wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Sanusi Madatai da magaran a jamhuriyar Niger. Za kuma a ji kashi na daya na tambaya mai cewa salamun BOA, wai dan Allah ko manyan tekuna na wanne ke da kwai a doron duniyar nan, kuma wanne ne yafi girma, wanne ne na biye da shi, sannan a waɗanne ƙasashe suke? Mai tambaya har ila yau dai shine Sanusi Madatai da magara. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin marigayi Hassan Nasrallah. Idan Malam Sanusi Madatai da magara jamhuriyar Niger na saurare, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ci gaba da cewa.
To, shi Hassan Nasrallah dan Shi'a ne, babansa dan Shi'a ne, haka kuma ya girma cikin Shi'a har ya mutu cikin Shi'a. Allah ya yi shi mutum ne mai iya magana sosai, ya iya magana, ya iya haɗa magana, kuma in ka saurare shi dole ka san ya iya magana, kuma ya iya ji hankalin mutane wurin yin maganarsa. Wannan ma yana daga cikin abin da ya taya shi samun karɓuwa a duniya. Kuma ya nuna cewa shi yana gugurmaya ne ba don kansa ba, domin ƙasarsa ne, domin kuma addini yake yi. Wannan ma ya ƙara masa samun karɓuwa a cikin duniya. Haka kuma wurin tafiyar wannan Hezbollah ya gina ta ne da aƙidar su zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu. Ba za su yarda waɗansu mutane su zo daga waje suna jagorancin ƙasarsu kuma suna ingiza waɗansu suna faɗa a cikin ƙasarsu ba. To wannan ya taimake shi, ya kafa satellite television na Hezbollah, ya kuma gina makarantu da dama inda suke karanta da mutane wannan aƙida da suke buƙata na Hezbollah a cikin ƙasarsu, har ma da sauran ƙasashe na waje.
Yawa, to data wani tambaya da mai sauraro zai so yi shi ne, su Hezbollah ta ina suke samun taimako ko ko tallafin kuɗi da suke gudanar da abubuwansu, musamman gurin yanayin gudanar da sojoji da gudanar da yaƙi da waye da sauransu, ta ina suke samun tallafi?
Abinda ya taimaka wa Hezbollah a tafiyarsu da kuma Nasrallah gaba ɗaya, wato ƙasar Iran. Ƙasar Iran wanda jagorancinta yana ƙarƙashin 'yan Shi'a, su suke taimaka wa Hezbollah da kuɗaɗe da suke buƙata da kuma jagorancin ilimin da suke buƙata, har ma da sojojin da suka taya su wurin training yaransu. To wannan duk yana zuwa ne daga ƙasar Iran wanda take jagoranci karkashin Shi'a suke bukatan yada addinin Shi'a kuma ko kuma aqidun Shi'a a duniya gaba daya. To Hassan Nasrallah daya daga cikin su wanda ita Iran ta samu tun da safe, tun yana yaro ya zo karatu a wurin, aka koya masa irin waɗannan abubuwan, ya koma kasar sa kuma ya dabbaka su, yayi jagoranci mai kyau har Allah ya kawo karshen rayuwarsa a wannan. In ka duba tarihin ita Hizbullah tun da aka kafa ta, duk manyanta kashe su aka yi Isra'ila ne kuma ta kashe su. Na farkon su shine muka ce Abbas al-Musawi, wanda Isra'ila ta kashe shi a 1992. Bayan mutuwansa shi kuma Nasrallah, Hassan Nasrallah, yayi jagoranci shekaru da dama, shekaru 32. Allah ya masa rasuwa shi ma wata biyu da suka wuce, shi ma Isra'ila ta kashe shi a wani kai wuta da ya kai headquarter nata a cikin Beirut. Sannan akwai dan uwansa da ake tsammani ko zai yi mai gurbin sa, shi ma daga baya bayan kwana biyu aka gane shi ma an kashe shi a wannan tafiya. Yanzu shi sabon jagoran, wato Na'im Qasim, yake jagoranta Hizbullah. Kamar yadda na gaya muku, Hizbullah an yi ta ne kamar jam'iyya, ko kuma jam'iyya ne su a tunanin su, amma fa kasashe da dama na duniya basu yadda da ita akan jam'iyya bane, suna kiranta, suna ganinta akan kungiyar ta'addanci ne. Amma cikin kasar inda suke da Shi'a mafi rinjaye, to sun dauke ta a jam'iyya ne, kuma ana yin zabe, tana cin zabe, tana samun mulki. Ita kasar Lebanon akwai is a very complex place, baraka gane ina gwamnati take ba, suna da gwamnati ne daban-daban akan jagorancin addini, secretarian, akwai kristoci, akwai kuma sunni, akwai kuma su Shi'a. To dukkan su ne suka hada karfi da karfe suka samu gwamnati. Amma a wani lokaci a cikin tarihin Hizbullah karkashin Hassan Nasrallah, suna da sojojin su na wannan jam'iyyar kuma Hizbullah, wanda yafi garfin sojan ita Lebanon gaba daya, garfin fada da garfin kayan fada. To kaga nan zaka ce gwamnati ne cikin gwamnati, amma fa in ana magana mutane a majalisa, ba su taba samun mutum wanda ya kai 20 a majalisa ba.
Haka to data ita kasar Lebanon ma gaba daya, yan majalisu nawa take da su a majalisar su?
Mutane 128 a ita kasar Lebanon. To amma sanin abinda suke yi da kuma jagorancin da suke bukata da kuma jagorancin da suka samu gargashin Hassan Nasrallah, ya ba su suna a duniya gaba daya, domin ita America da England su suka kara ba shi suna a duniya domin fada da suke yi da ita Hizbullah da kuma jagorancin karkashin Hassan Nasrallah, inda suka bibiya ko ta ina suka rufe hanyar da za ta samu kudi. Amma ta ci gaba da samun kudi, tana yin abin da ta ga dama a cikin kasar ta, har Allah ya kawo karshen shi Hassan Nasrallah. Ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan bayanin da muka bashi.
To sai kuma kashi na farko na ansar tambaya kan tekuna. Idan mai tambayar na saurare, ga kashi na farko na ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Tumba Kwabi, malami a kwalejin horas da malamai ta Yola Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
a haka da muke da shi dai, bincike ya nuna malam Lado cewa muna da manya-manya tekuna guda biyar. Mafi babba cikin tekuna nan, wato wanda ya maimaye fili da yawa, shine wanda ake kira Pacific Ocean kenan, malam Lado. Wannan Pacific Ocean nan ya maimaye wurare daban-daban.
Edita, kamar ina da ina yake da iyaka, misali a arewacin duniya kamar yadda ka fadi?
Yana iyaka da Arctic Ocean a arewacin duniya duka, a Northern Hemisphere kenan. Tana kuma iyaka da Antarctic Ocean a can Southern Hemisphere kenan. Amma a yamanci duniya ta mamaye wuraren Australia, Asia da ire-irensu. Haka kuma ta waje gabaci duniya a gabas kenan, ta mamaye wurare waje America da ire-irensu. Wannan teku Pacific de Lado da matambayi ta mamaye fili kusa 168 da 723 square kilometer, ta maimaye kenan, shine mafi babba a cikin duk tekuna na duniya duka. Wanda kuma zurfinta tana nan daban-daban a duk wuraren da ya maimaye. Amma a haka din da duk inda ya maimaye, inda ya fi zurfi, shine ake kira da Mariana Trench. shi zurfin a wurin ya kai mita 10,929 zurfin ta kenan. Shine mafi zurfi cikin wa'ansu wurare wanda shi wannan tekun ta maimaye kenan Alhaji Alado da Matambayi. Na biyu kuma shine teku Atlantic wanda ake kira da Atlantic Ocean.
To datta wancan na farko kenan. To ita kuma wannan na biyun kuma ina da ina ta mamaye ita kuma sa'annan kuma da zurfinta ita kuma nawa matakin zurfinta yake misali.
Wannan tekun dai ta maimaye America ta arewacin America da kudancin America wato North and South America kenan. Duk a cikin yamanci duniya sune wannan tekun ta maimaye su. A gabanci duniya kuma ta maimaye Asia da Africa. A Africa shine ya kama daga West Africa duka suna Atlantic Ocean har zuwa wayansu wurare na East Africa su gefe Cameroon har ƙasa kusa da South Africa ta yan can ya maimaye haka wannan a Atlantic Ocean take. Ita kuma ta maimaye wuri wanda ya kai square kilometer 85,133. Zurfinta kuma Malam Lado da Matambayi ya bambanta bisa wurare daban-daban da wannan tekun ta maimaye. Amma ɗaya daga cikin mafi zurfi a ciki inda ya mamaye shine bangare na Puerto Rico wanda zurfin tekun ya kai 8,880 kenan Malam Ado da Matambayi. Sai kuma a haka ɗin da nake magana ɗin ya kan samu wa'ansu wurare da makusanci da wannan da zurfi. Sai kuma zuwa wato na uku tekun da yafi da yake a duniya shine wanda ake kira Indian Ocean. Wato teku ne wanda ta gefe bangaren India.
Haka ne dakta, wato wannan shine na mun gama da na biyu zamu shiga na uku kenan. To shi kuma na uku wanda yake bangaren India dakta, menene zurfinsa, menene kuma girmansa, kuma da ina yake da iyaka a fadin duniya?
Wannan tekun Malam Lado da Matambayi ya maimaye kasashen Eurasia ta arewacin duniya, Australia ta gabacin duniya, Africa har yanzu ta yammacin duniya. Wato Indian Ocean nan ya kama daga Somalia a Africa, ya gangara har Kenya har ƙasa, ya bi Africa ta kudu ta bangare inda su Mozambique da ire-irensu suke. Musamman wannan ƙasan da ake kira Africa Madagascar tana tsakiyar teku India ne. Wannan tekun kuma ta maimaye fili ne wanda ya kai 70,560 square kilometer kenan Alhaji Lado. Sai kuma zurfin tana kama shawura wurare tekuna ɗin a wurare daban-daban zurfin ta bambanta. Amma wanda ya fi zurfi a wuraren da ya maimaye shi ne inda ake kira da Maitina. To zurfin a wurin Alhaji Lado 8,847 mita kenan. Haka inda shi wannan tekun ta kasance na uku a cikin tekuna duniya kenan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tekuna da kuma wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masu ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da Dr. Tumba Kwami, malami a kwalejin horas da malamai ta Yola, Adamawa, Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba, Muhammad Salisu Lado, da furduzanmu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.
Sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku. Kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Madina Dauda da shirinmu na gaba, zauren VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA.
VOA. Idan kuna biye da mu a wannan zauren, a makon da ya gabata, masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ne yake bayani kan irin kokarin da yayi na ganin kasafin kuɗi da ake yi a ƙasar yayi tasirin da ake so. A yau ma Yushau Aliyu zai bayyana mana abin da ake nufi da X1 X2 a kasafin kuɗi. Ku biyo mu.
Wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu yana hawa muka ce da Allah kada ayi kware-kwaren kasafin kuɗi. Wannan magana na kar ayi, ku je ku duba kundinku tun 2014 sai da na roƙa shugaba Muhammadu Buhari da Allah kakkai kware-kwariya. An zabe ka me da Allah kana da lokaci shirye team ɗinka yi maza-maza kai kasafin kuɗi manta da abin da ke ƙasa kai kasafin kuɗin da zai dore maka January December. Ba ai haka ba, a watan November na 2015 aka gabatar da kasafin kuɗi na biliyan 470. Yan majalisa da sanatoci suka ce busu yadda ba, sai an sa biliyan 100 a kai.
Saboda
aka ce aka kashi 80 na wannan kasafin kuɗin aka ce za a biya tallafi ne bayan duk an gama wannan. Ana shiga sabon shekara aka fara wahalar man da ba a taba yi ba, muna da mantuwa ne. To abin da ya biyo baya shine kasafin kuɗi na 2023 nan bayan ya sha wannan cakulkuli sai shugaba Tinubu ya zo ya sake yin kware-kwariya aka ciyo bashi. Aka yi kuma budget na 24 shi ma aka ciyo bashi, duk aka yi masa kware-kwariya shi ma aka ciyo bashi. Sannan aka zo kasafin kuɗi na 2025 wanda gaskiya ne abinda Honorable Kusade ya faɗa idan ka auna yawan shi. Bada ma abinda mu muke faɗa a tattalin arzikin ƙasa akwai monetary and fiscal authorities, wato akwai bangaren haraji akwai bangaren kuɗi. Bangaren kuɗin nan kula da kuɗin ƙasa sai an yi aiki mai girma. Girman sa yana da abinda zai taimaki rashin ciwo bashin shine a daidaita kuɗin Najeriya. In an yi kasafi daga Janairu zuwa December ya zama yana da ƙarfi. In ba haka aka yi ba to ba za a ceci kuɗin ba. Kamar yadda na bada misali, yanzu a 2018 aka zo za a bada aikin hanya daga Abuja zuwa Kano. Federal Executive Council ta bada approval da yafa na naira biliyan 155 a gama aikin gaba ɗayansa. To amma abin mamaki bayan shekara 6 2024 bayan an gama Kano zuwa Zaria da Zaria zuwa Kaduna da kuma wasu kilomitoci masu yawa daga Kaduna zuwa Abuja aka soke aikin saboda wasu ƴan majalisa sun gano wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba. Yanzu ana maganan ƴan kwangilan da za a ba mutum uku za a kashe biliyan na naira 740. To idan kin ɗauki a da in an yi kilomita kusan 350 a biliyan 155 yanzu kuma kilomitan da bai wuce 120 ba a ce za a kashe biliyan 740. To kaga ashe kuɗin ƙasan da abin da zai sa a ciyo bashi duk suna ciki, kuma abin da ya shafi kowane magidanci ke a ƙasan. Shi yasa misali a da za a yi maka buki sai ka iya cire 700,000 a cikin 30,000 na ƙarancin albashi ka siyo buhun shinkafa. Yanzu in za ka yi buki ka siyo buhun shinkafa, shinkafa yar ƙasan 90,000 ne kuma albashinka 70,000 kaga ce to sai ka siyo bashin 20,000 sannan ka sai shinkafa.
To kafin kai ga ina zuwa zan maka wata tambaya ɗaya kafin in miƙa wa mahalarta zauren. Yanzu kana nufin kenan irin matsalolin da ake fuskanta yanzu saboda irin kasafin kuɗin da ake yi har zuwa shekara 2025 din nan za a cigaba da fuskantar su?
Kasafin kuɗi fa an dakatar da wani akan wani kuma
23.
Yawa, amma abinda ni nake kira waɗancan kasafin kuɗin nan da na kin ga ai kasafin kuɗin na 2023 tsaya ki ji 2023 aka yi masa ƙani ƙwarya-ƙwarya kin ga ya zama X1 X2 a shekara ɗaya. Sai na 2024 shi ma aka yi masa ƙani ya zama X1 X2 suka zama guda hudu na wannan ya kare na wannan ya kare a December. To yanzu abubuwan da nake so a fahimta abin da za a yi makasafin kuɗin nan shine cewa koda an kara mu wannan rayuwa saboda a gama shi to kar ya wuce wata 6 na shekarar da za a shiga. Shi kuma abin da za a yi da nemo kuɗaɗen da za a yi tunda ana da wata 6 to a shirye harajin da duk za a karba daga watan farko zuwa watan 6 a san abubuwan da za a zuba. Saboda shi shugaba Buhari da Oshubanjo sun zo da abin da ake cin mishi wani zero based budget. To wannan wani bature ne na kamfani wanda ake cin mishi peer to peer, shi ya kirkiro shi domin kamfani ya rinka samun riba. Kuma budget of priority ne, wato idan na tuba cewa gona ya fi min amfani ga kuɗaɗen shiga na, amma zan yi gona zan yi lafiya zan yi wannan sai in ɗauki gona kuɗin a kashin farko. To irin waɗannan tsarin kuma ƴan majalisa suna da aiki mai girma a gabansu saboda duk kasafin kuɗin abin da yasa ba za a soke kowanne ba ya riga ya zama doka. doka. Abinda ya zama doka kuma dole sai an yi shi.
Da honorable da Allah, yanzu kasafin kudin shekara 2024 nan da muke jira mu ji kun fara aiwatarwa. Za ku iya takaita shi a ce ku yi shi cikin wata shida a gama sannan a shiga na 2025?
To kafin da wannan ina so Zaure ya sani cewa gaskiya ne kasafin kudi na 2023 yana da kani kamar yadda masalan tattalin arziki yace supplementary. Amma shi na 2024 ba ya da kani. Budget ne guda daya, abinda aka kawo shine amendment ba supplementary ba. Yau idan aka ce mu abu amendment ne dama akwai shi amma gyara ne akai. Akwai wani abin da kila aka kalla ya kamata a ce akwai shi ba a sanya shi ba.
Ba a kari ba a gyara.
Babu kari. Amendment ne aka zo da shi. Saboda haka budget din nan guda daya ne aka zo da amendment kuma aka yi shi aka wuce gura. Na biyu wannan ansa ya danganta da policy din ita kanta bangaren zartarwa domin suke kashe kuɗin, suke samu kuɗin. Muna so mu gani yanzu idan wannan shekara ta kare wannan budget din ya gama to kenan sabon abin da zai zo. Su dama suke da doka ta ba su dama su rubuto request na cewa suna son a ba su wata kaza su kashe waɗannan kasafin kuɗi. Idan suka ce wata uku lafiya lau majalisa za ta garantin musu cewa wata cikin wata uku ku gama don a fara sabo. Idan suka ce wata shida za mu kalla possibilities na menene dalilin da sun yasa kaga wata shida. Idan ya yi daidai da abin da muke ganin cewa ya kamata a ba su a garantin musu wannan request din za a ce to a ba ku daga nan zuwa wata shida ku gama ku rihe wannan a sake buɗe wani sabon babin.
Dan Maliki kafin make our mahalarta Zaure ka gamsu da bayanan da waɗannan mutane biyu suka bayar kan batun cin bashi a wannan ƙasa.
Aya Madina, ni har yanzu dai ina nan kan bakana bai da bayanan su akan cin bashi ba. Ni ina son in roƙa cewa in bashi in ya zama dole amma kuma in an ci to ina aka yi da shi na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna da kamar yadda nace abubuwa da ba dole sai an ci bashi ba, ana iya komawa kansu kuma ita gwamnati da kuma zattarwa da su 'yan majalisa da kowa su sassabto kamar yanzu a ce ƙasar nan duk wanda ke cikin ta ya san cewa ana cin wani matsi. To me yasa su gwamnatoci da sauran 'yan majalisa ba za su sauko da wasu ababe da ya zama su zama dole ba a dinga rage musu cikin kuɗaɗen da suke karɓa? Da maganan misali albashin ko ministoci, albashin 'yan majalisa, albashin da wasu allowances waɗanda suke ba dole ba, da wasu ababe na tahiye-tahiye ƙasashen waje da ake cin kuɗi. Tunda yanzu ƙasar nan yanzu kamar ni yanzu ina ce kamar mai gida ne yanzu, kamar ni da yake manomi ne ƙwarai ina noma. Na san cewa irin wahalar da aka sha akan noma, na san cewa irin da za ka kashe 5,000 a gidanka. Ka dawo yanzu baka da dole ka sassabto. To a sassabta wannan zama 'yan ƙasa su ga cewa ai ita ma gwamnati maimakon ta ciwo bashi ta rage wasu ababe kuma sannan a hito da abubuwa waɗanda yake a matsa ma 'yan ƙasa din waɗanda ƙasa za ta ƙaru da su. Amma dai maganan bashi ni ina son kada a maishe mu bayi, saboda idan bashi yayi yawa fa za a laƙa muna wasu ababen da ko muna so ko ba mu so sai mun yi, wanda yake gaskiya an yi haka na an cuci 'yan ƙasa. Saboda haka honorable da sauran mahukuntan ƙasa ina roƙo a fito da wasu hanyoyi sannan kamar yadda jama'a ke jin jiki mu ga cewa gwamnatoci da waɗanda suke riƙe da mukamai su ai akwai ƙasashen da aka ci gaba sai ka ji an ce ai shugaban ƙasa kaza ya ce shi bai san ma albashin shi a ba 'yan ƙasa. A ga cewa dai abubuwa suna zuwa talaka din ba su ga ce a yadda muke cikin matsa su ma mutanen nan suna ciki da damuwa sai a sassabto. Amma a daina ci muna bashi saboda bashin nan tabbas ba aiki ake da shi ba. Kuma ɗan majalisa ina son don Allah idan lokacin da kuke sa hannu a dokoki ya kai yanzu babin maimakon a ce a sa kawai an ce a an kun tambaya an ce za a yi kaza za a yi kaza a'a kuma ku bi ku tabbatar shin abinda an ka ce za a yi ana yi.
To bari in tambayi Yusha'u Aliyu a matsayin shi na masanin tattalin arziki, ya kake ganin abubuwa za su kasance idan aka ce yanzu an mai da kasafin kuɗin shekara 2024 ya zama daga January zuwa March na 2025?
A ɗan iya
za su yi tsada za mu ci gaba da noma.
Ai ba kasafin kuɗi ne ke sa tsadan kaya ba, wasu abubuwa ne da ya shafi kuɗin ruwa na banki wanda da an ƙara ma kamfanin da ke sayan madara na leda aka ƙara musu haraji sai su dawo miki da shi. Saboda haka tun kina sayan ƙwaya 10 sai kuma kina sayan 4 daga 4 ya koma 1 daga nan kuma a hakura to wannan suke ƙarawa. Abinda nake kallo tsada dama abinda ke haifar da ita ƙarancin abinda ake siya.
Da waɗannan bayanai na masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro barkanmu da ganin sabuwar shekara ta 2025. Allah ya sa mu gama lafiya. Amin.
baki daya masu sauraro da haka ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Mr. L. Hawa Sharif da muka fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.